Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, da fatan an waye gari lafiya. Mahmud Lalo ne tare da Hanifa Kabir Isa da sauran abokan aiki. Muke farin cikin kasancewa tare da ku a daidai wannan lokaci yau Alhamis 29 ga watan Satumba shekarar 2022. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga kanan labaran duniya.
Jami'an tarayyar Turai sun yi kira da a sake kakabawa Rasha tsatsauran takunkuma kan harkokin kasuwancinta. Kamfanonin Turai na ƙara ɗaukar matakan tsaro a kusa da bututun mai, sannan farashin makamashi na sake hawa. Cibiyar da ke sa ido kan bala'in guguwa ta ƙasa ta ke Miami ta ce mahaukaciyar guguwar nan mai suna Ian ta afkawa jihar Florida.
Kanan labaran duniyar kenan. To har ila yau za ku ji cewa yayin da aka kada gangar yakin neman zabe a Najeriya, hukumar da ke kula da harkokin watsa labarai ta NBC a kasar ta yi gargadi ga kafofin yada labarai da suke yi kaidojin da ta shimfiɗa musu.
Kada a yi garajen fadan sakamakon zaɓe in ba hukumar zaɓe ta riga ta faɗa ba. Sannan dole ne kowace jam'iyya a bata dama ta faɗi abin da ya kamata ta faɗa. Kada a ce wannan su suke mulki, wannan ba su suke mulki ba.
Manoman koko a Ghana sun yi barazanar tsallakawa da amfanin gonakinsu zuwa ƙasar Ivory Coast don su sayar, muddin gwamnati ba ta ƙara farashin kokon a ƙasar ta Ghana ba.
Kiran da muke shi ne gwamnati ya yi kokari a zamna da manyan manoma a iya ko da ba yanda su suke son ba, a yi a samu dai waɗansu a dace kan farashin da zai taimaki kowa.
Muna kuma tafa da shirin domin iyali wanda Grace Alheri Abdu za ta gabatar. To amma fa duka sai mun fara da shan labaran duniya tukuna.
Jama'a assalamu alaikum, barkanmu da asuba ga cikakkun labaran duniya. Jami'an tarayyar Turai sun yi kira da a kakabawa Rasha tsauraran takunkuma kan harkokin kasuwancinta, inda suka soki hukumomin Moscow kan zaɓen raba gardama na bogi da suka gudanar a Ukraine. Lamarin da har ila yau suka ce wani mataki ne na karɓe ikon wasu yankunan makwabciyarta don haɗewa da NATO. Shugabar hukumar tarayyar Turai Ursula von der Leyen ta ce ƙuri'ar raba gardama da Kremlin ta shirya a yankuna huɗu na Ukraine don shiga Rasha wani yunkuri ne da ba bisa ƙa'ida ba na ƙwace ƙasa da canza iyakokin ƙasa da ƙasa da ƙarfi. Rasha ta ce sakamakon zaben da aka yi cikin kwanaki biyar da suka gabata ya yi matukar samun goyon bayan haɗewa, amma Ukraine da Amurka da ƙawayenta na yamma sun ki amincewa da zaben na raba gardamar. Von der Leyen ta ce EU na shirin fito da sabbin takunkumin shigo da kayayyakin Rasha da kuma faɗaɗa haramcinta na fitar da kayayyaki zuwa ƙasashen waje don hana sojojin na Kremlin samun muhimman fasahohin zamani. A wani labari mai nasaba da wannan, kamfanonin Turai na ƙara ɗaukar matakan tsaro a kusa da bututun mai, sannan farashin makamashi na sake hawa sama yayin da ake zargin an lalata wasu bututun mai guda biyu na gangan waɗanda suka taho daga Rasha, lamarin da ke ƙara nuna yadda nahiyar ta Turai ke fuskantar barazana a wannan fanni na samun mai, wanda hakan ya sa ƙungiyar ta EU ta yi gargaɗin ɗaukar fansa. Wasu jami'ai da masana harkokin makamashi na Turai sun ce akwai yiwuwar Rasha ce za a zarga da yin zagon ƙasa, yayin da wasu kuma suka yi gargaɗin a guji nuna yatsa har sai masu bincike sun iya tantance abin da ya faru. Rasha tana amfana daga hauhawar farashin makamashi da kuma matsin tattalin arziki a duk faɗin Turai. Moscow dai ta takaita jigilar iskar gas zuwa Turai a matsayin ramuwar gayya kan takunkumin da kasashen yamma suka kakaba mata bayan mamayewar Ukraine. Cibiyar da ke sa ido kan bala'in guguwa ta ƙasa da ke Miami ta ce mahaukaciyar guguwar nan mai suna Ian ta afka jihar Florida da ke kudu maso gabashin Amurka. Masu hasashen sun ce Ian ta zo sauka ne a ranar Laraba kusa da Cayo Costa da ke kusa da gabar tekun kudu maso yammacin Florida, tare da iska mai tafiyar kusan kilomita 250 a cikin sa'a guda, wacce ƙarfinta ya kusa kaiwa mataki na biyar, ma'auni da ke nuna ƙarfin guguwa da irin ɓarnar da za ta yi. Sama da mazauna gabar yammacin Florida miliyan biyu ne aka ba da umarnin ficewa daga gidajensu, yayin da gwamna Ron DeSantis ya nada dubban sojojin kota kwana da ake kira da National Guard don su tallafa. Tuni dai aka rufe wuraren yawon bude ido irin su Disney World, Universal Studios da SeaWorld a wani mataki na tunkarar guguwar. To ana sauraron labaran duniyar ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
To an jima kadan zamu kawo muku karshen labaran duniyar amma kafin nan bari mu duba batun zabe a Najeriya. Inda yayin da gangamin yakin neman zabe na shekarar 2023 ya kankama a jiya Laraba. Hukumar kula da harkokin watsa labarai ta NBC a kasar ta yi gargadi ga kafofin yada labaran Najeriya da su mutunta kaidojin da ta shimfiɗa musu yayin gabatar da duk wani shiri da ya shafi siyasa. Daga Abuja ga rahoton da wakilin Shamsiyya Hamza Ibrahim ta hada mana.
Hukumar ta NBC dai ta buƙaci 'yan jarida da masu gabatar da shirye-shirye da suka shafi siyasa a ƙasar da su jagoranci mai kyau tare da mutunta ƙa'idoji da hukumar ta shimfiɗa don gudun cin zarafi ga wani ta hanyar kalaman ɓatanci ko na cin zarafi har ma da furta kalaman da ka iya tada zaune tsaye a yayin da ƙasar ta shiga wannan lokaci na yakin neman zaɓe na shekarar 2023. Shugaban hukumar ta NBC Malam Balaraba Ilela ya ce za su saka kafar wando ɗaya da duk wani kafar watsa labarai da aka kama da take wannan doka.
Zamu bari wata kafan watsa labarai ta bari amfani da ita domin cin mutuncin wani ko cin zarafin wani ba, kuma dole ne babu maganan labaran ƙarya wato fake news ko hate speech wato kalamai na ɓatanci ga wasu. Kada a yi garajen faɗan sakamakon zaɓe in ba hukumar zaɓe ta riga ta faɗa ba, sannan dole ne kowace jam'iyya a bata dama ta faɗi abin da ya kamata ta faɗa. Kada a ce wannan su suke mulki wannan ba su suke mulki ba, a'a, dokarmu ya ba da tiyatan cewa duk wanda ya zo yake neman ku ba shi dama ku ba shi dama, kuma ya faɗi abin da ya kamata ya faɗa ba abin da ga dama ba. Gargaɗina shine duk kafar watsa labarai da suka kauce mu wannan ƙa'ida ko wannan doka, to zamu sa kafin wando ɗaya da su.
A faidai jam'iyyun adawa a Najeriya sun sha zargin kafofin yaɗa labarai musamman na gwamnati da kin ba su dama su bayyana ra'ayoyinsu da manufofinsu idan lokacin yakin neman zafi ya ƙarato. Sai dai da wannan gargaɗi da matakai da hukumar da ke da halakin kula da harkokin yaɗa labarai a ƙasar ta ɗauka, ya sa muka ji ta bakin Alhaji Shehu Musa Gaban, shugaban jam'iyyar adawa ta SDP a Najeriya.
Wannan zai kawo canji fiye da ke tunani domin zai ba mutane access to information. Masu neman labarai mai ke tafiya ya je ya dawo za su same shi. Wannan babban abu ne, ba mu kaɗai ba, kowace party a bata dama ta faɗi manufofinta mai take so ta yi a Najeriya. Wannan ne demokradiya zai karfi a Najeriya.
Tuni dai hukumar zaɓe a Najeriya aina ta bayyana wa jam'iyyun siyasa a ƙasar dokokin gudanar da yakin neman zaɓe, kamar yadda dai dokar zaɓe ta shekarar 2022 ta tanadar tare da jan kunni ga jam'iyyun da su guji amfani da zafafan kalamai na cin zarafi ko cutar da wani ko addini da ma nuna ƙabilanci ko ɓangaranci. Tsohon shugaban majalisar matasa a Najeriya Kana ɗan takarar kujerar sanata a jihar Taraba Murtala Garba Gamji ya ji hankalin matasa da su guji a yi amfani da su wajen tada zaune tsaye a wannan lokacin.
Muna kira ga matasanmu a bar duk wani harka na shaye-shaye ko na ƙwaya ko na ƙabilanci ko na bambanci addini, kai ko a fatin ma yanzu mutum ake yi. So kira da muke ci gaba kenan da matasanmu maza da mata.
Tsohuwar shugaban kotun ɗaukaka ƙara ta Najeriya Kana, shugaban kwamitin fitattun 'yan Najeriya a cibiyar kyautata demokuraɗiyya da diplomasiyya ta Sabana da ke Abuja, Honorable Zainab Bukacuwa ta yi ƙari da cewa
waɗanda duk suke da hannu a cikin zaɓen da za a yi na 2003 su kula. Akwai mutane da yawa waɗanda suke da hannu a cikin zaɓe, sannan su masu zaɓe ɗin ko kuma 'yan takara muna roƙonsu da su tsaya su yi fisabilillahi ba tare da an tayar da hankali ba. Fatanmu shi ne a samu zaɓe na ƙwarai in aka yi aka gama, ba hate speeches, babu tada hankali, to abinda muke fata kenan.
A yanzu dai a iya cewa kallo ya koma sama don ganin wa zai yi nasarar fitar da 'yan ƙasar daga cikin halin ƙunci da suke ciki. Shamsiyya Hamza Ibrahim, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Nan gaba kaɗan za mu leƙa ƙasar Ghana domin jin barazanar da manoman koko ke yi ga hukumomin ƙasar. Amma kafin nan ga ƙarshen labaran duniya.
‘Yan sandan kwantar da tarzoma a Iran a ranar Laraba sun yi fito da masu zanga-zanga da ke tarera waƙar da ke cewa a kawo ƙarshen mulkin kama karya. a wani babban dandalin da ke birnin Tehran, yayin da aka ci gaba da gore a duk fadin kasar kan kisan wata matashiya da 'yan sandan Hizba suka tsare saboda bata rufe gashinta da kyau ba. An kuma yi zanga-zanga a wasu biranen kasar saboda mutuwar Mahsa Amini, yar shekaru 22 da haihuwa 'yar kabilar Kurdawa da aka kama a ranar 13 ga watan Satumba, kuma ta mutu kwanaki 3 a asibiti bayan da ta yi wata doguwar suma. Wannan zanga-zangar ita ce mafi girma a Iran tun bayan wacce aka yi a shekarar 2019 sanadiyar tashin farashin iskar gas a kasar. 'Yan uwan Amini sun shigar da ƙara a ranar Laraba kan jami'an 'yan sanda da suka kama ta, inda suka buƙaci a gudanar da cikakken bincike kan yadda aka kama ta da yadda aka yi da ita da kuma yadda aka kai ta asibiti. Kasashen Armenia da Azerbaijan sun zargi junansu da karya yarjejeniyar tsagari ta buɗe wuta da aka kulla da ta kawo ƙarshen yaƙin kwanaki 2 a wannan watan, wanda shine karo na 2 a cikin kwanaki 5. Ma'aikatar tsaron Azerbaijan ta bayyana cewa da misalin karfe 6 na yamma rukunin sojojin kasar ta Armenia suka fara harbe-harbe a wuraren Azerbaijan a yankin Kalbajar, inda suka raunata wani ma'aikaci guda, kuma sojojin Azerbaijan sun ɗauki matakan ramuwar gayya. Sai dai ma'aikatar tsaron kasar Armenia ta bayar da wani labari na daban, inda ta wallafa a shafinta na Twitter cewa sojojin Azerbaijan sun yi lugudan wuta kan wuraren Armenia da ke kusa da kan iyaka ta hanyar amfani da roka da wasu manyan makamai, lamarin da ya sa bangaren Armenia ya mayar da martani.
A gaida Hanifa Kabir Isa da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Manoman koko a Ghana sun yi barazanar fita da kayansu zuwa ƙasar Ivory Coast da ke makwabtaka da Ghana, muddin gwamnati ta ƙi ƙara farashin kokon. Manoman dai sun yi nuni ne da matsin tattalin arziki da ƙasar ta Ghana take fuskanta, lamarin da suka ce ya sa ba sa amfana da noman da suke yi. Daga Accra ga rahoton da Hawwa'u Abdulkarim ta aiko mana.
Manoman koko a garin Jamfokuro da ke gundumar Safe, Jabaso da ke yankin yammacin arewacin Ghana sun yi barazanar fita da koko zuwa kasar Ivory Coast idan gwamnati take ta ƙara farashin koko a cikin lokacin koko da aka shiga ta shekara 2022 zuwa shekara 2023, inda suka buƙaci gwamnati da ta ƙara kuɗin buhun koko ɗaya wadda halin yanzu ake sayar da ita akan siri 660 kwatankwacin dalar Amurka 63 zuwa siri 1,200 kwatankwacin dalar Amurka 116. A cewar manoman, matsalolin tattalin arzikin kasar Ghana da ake ciki a halin yanzu ya shafe su saboda farashin kayan aikin noma da ma'aikata da sauran ayyukan duk ya hauhawa. Shugaban kungiyar manoman yankin Isifu Isaka ya ce,
"We are pleading with the government to increase the cocoa price."
Muna kira da gwamnati da ta taimaka ta kara mana farashin cocoa zuwa kaso 30 cikin 100 saboda muna girban cocoa mai yawa a wannan yankin, amma babu wani amfani da muke samu daga aikinmu. Muna yin ayyukan noma a bangarori daban-daban, duk da haka ba za mu iya biyan kudin karatun ƴaƴanmu ba. Mun ji cewa kasuwancin koko yana tashi kuma akwai riba sosai a kasar Cote d'Ivoire, don haka idan gwamnati bata ƙara mana farashi ba, za mu fitar da koko zuwa kasar waje, domin sa'ar da muka yi yankinmu yana kusa da iyakar Ivory Coast.
So koko farming activities has gone high.
Malam Jafaru Dankobiya, mataimakin daraktan binciken yanayi da kare martabar abinci a Ghana, ya yi kira ga gwamnati da ta yi gaggawar sauraron ƙarar manoma.
Dokan Ghana ba wani wanda zai iya ya fita da koko ya saida shi wani wuri illa cocoa board, su kawai suke da incin saida shi wani wuri. Shi sa in dai ba gwamnati ya iya ya samu wannan kokon an sayar mai, ya iya ya samu kudin shi da zai sayar makasan waje, ya iya ya biya wayannan basussuka ba, zai zama na cewa ana karban kudin ne ana ba manoma, duk kuma suna daukan kudi kayan abincin ko kayan kokon su suna ba wasu garuruka kaga mu ya dame mu. Kiran da muke shine gwamnati yayi kokari a zamna da manyan manoma a iya koda bayan da su suke son ba a yi a samu dai wayansu a dace kan pricing da zai taimaki kowa.
Bangaren gwamnati kuwa Fifi Buafo shugaban da ke kula da harkokin jama'a daga hukumar da ke daidaita farashin koko a Ghana wato Ghana Cocoa Board ya ce
in determining whether to increase price and the
cikin yunkurin kara farashi ko kaso zan iya amincewa hukumar Cocoa Board za ta amince da wannan matakin neman kara farashin koko saboda Cocoa Board ba ta da alhakin kara ko rage farashi sai dai kwamitin samar da koko a Ghana za su iya sake farashi kuma a halin da ake ciki suna tattaunawa domin su fito da sabbin dabaru wanda ya shafi farashin koko a cikin wannan lokacin koko da aka shiga. Hawa Abdulkarim Yankwaniya, muryar Amurka, Accra, Ghana.
Yanzu agogo a nan Washington DC na cewa karfe 1 dare ne da minti 15:06 na safe kenan da minti 15 a can Najeriya, Niger, Cameroon da Chad da ma Ghana. Wato inda agogo ke cewa karfe 5 da minti 16 kenan. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 19:31:49:60 da kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. A can jamhuriyar Niger kuma za a iya samun mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5. kazalika a koda yaushe za a iya zuwa shafukan mu na internet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. yanzu kuma ga shirin mu na gaba.
Ya Allah ya Allah na roka, Allah ni kai ne na roka baro ki ka don ka huiba
masu saurare. Assalamu alaikum, barkamu da asuba. Alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Idan kuna biye da mu shirin domin iyali ya fara haska fitila kan wata matsala da ake dangantawa da bautar da kananan yara a jamhuriyar Niger, inda kamar kasashen nahiyar Afirka da dama ake sa kananan yara ayyukan da suka fi karfin shekarun su, waɗanda idan haka ta faru a kasashen da suka ci gaba zai kai ga yi wa iyayen hukunci mai tsanani a waɗansu lokuta ma har kuma ta kwace ƴaƴan. Yau ma muna tare da Bashir Mamman, shugaban gamayyar ƙungiyoyin fararen hula da ɗan jarida kuma babban edita Ibrahim Musa. A makon da ya gabata Bashir Mamman ya fara bayanin kan dalilai uku da ya ce su ne sanadin bautar da kananan yara lokaci ya kwace mana, inda kuma za mu ɗora kenan yau a tattaunawa da wakilinmu Sulaiman Barma ya jagoranta.
Na biyu, akwai waɗanda ake badawa ga wasu, su waɗannan wanda ake badawa gare su suna iya zama wasu sanayya ga uwayen yaran ko wasu ƴan uwa ga uwayen yaran ko kuma wani malami da in ka ɗauko fannin karatun Muhammadiyya ko in ce ma karatun allo. Bayan shi sannan sai su ma kuma yaran wasu karan kansu anda suka tashi cikin wani yanayi na rayuwa wanda ya sa inda babu wani zai tsawatawa, ba su da wani gata. In ka ɗauki shi wannan rukunin kuma su ma kana samun da dama daga cikinsu suna aiki wanda ya wuce kima, ya wuce minzanin aikin da ya kamata a ce yaro mai wa'annan shekaru ya yi. Kafin ma mu shiga cikin wannan, ya kamata mu shaida wai wane ne ma yaro. Dan in ka ɗauki usula ta Majalisar Ɗinkin Duniya wanda aka ɗauka mai kare haƙƙin ƙananan yara cewa da CDU ta fassara yaro wanda ke da ƙasa ga shekara guda zuwa shekara 18. To idan kana cikin wannan rasa ta waɗannan shekaru, kai kai ne yaro, kuma ya kamata a ce wurinka ina ne? Wurinka makaranta ce, wurin koyon ilimi. Kafin ma mu shiga cikin wannan, ya kamata mu shaida wai wane ne ma yaro. Dan in ka ɗauki usula ta Majalisar Ɗinkin Duniya wanda aka ɗauka mai kare haƙƙin ƙananan yara cewa da CDU ta fassara yaro wanda ke da ƙasa ga shekara guda zuwa shekara 18. To idan kana cikin wannan rasa ta waɗannan shekaru, kai kai ne yaro, kuma ya kamata a ce wurinka ina ne? Wurinka makaranta ce, wurin koyon ilimi. Wurinka yana yiwuwa makarantar boko, yana yiwuwa makarantar allo, ko kuma yana yiwuwa koyon wata sana'a, amma ba sana'a ba wanda za ta sa ka je kana wani aiki wanda daga baya kamar yadda abokin muhawara ya gayi za a yi maka illa. In ka ɗauki uwaye da dama na Niger, ai abin yana tasowa wani mutum daga gida. in ka je kauye mu da muka girma kauye mun san yadda uwaye wani bi suke tura yaro uba kai ne ya kamata a ce ka tashi ka kula da yara ka yi tattalin su har sun girma sun kai wani mataki tunda kurba dade dai menene da ranar haihuwa ranar haihuwa da in ka kai wani matsayi ne na rayuwa shekaru sun tahi yaran su komu su zan su ne za su daukaka me sai aka ga akwai mutane wanda su tunanin su yaron wai tun yana karamin ne ma lokacin da girman nashi bai ma kare ba bai ma ida kosawa ba suka dauka nauyi suna azami shi ne ya dauki nauyin kanshi ko kuma ya dauki nauyin su yanzu in ka dauka ai ayyuka kamar yadda bashar gai ba kowane aiki bane akwai ayyuka wanda an sa su cikin rukunin horo su wannan horo ne ake bayar
yana daga cikin tsarin tarbiya
wani a ce wanga kana koyon kira kana koyon wani horauta kana koyon noma to wajen noma musamman nan ne kauye in ka doka ke da illa tunda ai bayan ana koya maka shi domin idan ka girma kai ma ya zama ka zama mai gidanka ka ida rike iyalinka mai akwai gidajen da za ka ganin yaran ana tura suna tiya suna gubare ma to yaro da
ya kamata su yi noma su wuna a gonar wani dan abiya su
ina a gonar wani dan abiya su
su kama iyayensu
dan abiya su su kama iyayensu kaga wannan na dai kenan na biyu har yanzu in ka koma cikin karkara za ka ganin yara wanda sai bayan an taso da gona za ka ganin azo musu kan itace ko in ce kanun itace masu nauyi wa'anda ya wuce mizanin da ya kamata su dauka alhali ko kowa ya san yaro in yana cikin wani mataki na wasu shekaru idan yana dauka abu mai nauyi abun yana iya samun illa ga irin yadda zai dora fa'inta abubuwa ma ko da ya tafi koyo ne wajen makaranta
ya
shafi yanayin kwakwalwar shi in ka hidda wannan akwai wasu dai ayyuka ga sunan ƴan ƙarun ma wanda yara ke yi ƙauye wani a kwaso ƙasa wani a je a buga birgi wani a je a kai dai ayyuka ga sunan barkatai wannan abin da shi haiwai ƙauye ne wannan wani abin ai shi ne ya kai har inda daga cikin wasu ƙauyen wasu suka gada ya kamata a ce su dogara ga yaran su tun yanzu suna ƴan ƙanana har suke bada su suna ta haya suna jewa suna yobara domin abin da suka samu a aiku ma uwayensu don wani lokacin ba cikin garin inda aka yi su ba nan suke aikin ba a'a dokar su ake sai a haita da su duk da hadarin da ke da kwai bayan shi karan kanshi aikin hadari da yawa yare ke fuskanta cikin irin wannan abubuwan kaga na dai babban illa yaro bai samu damar shi karatu illa ta biyu akwai hadari ne kamu da wasu malati inda babu halin da a doka a kula da shi har ya tsere rayuwar shi ta salwanta kaga akwai hadarin wani ko wata mota ya samu dai wani hatsari kaga wannan shi ma duk kasawa ce ta wasu daga cikin mahaifa wa'anda ba su fahimci ba rawar da ya kamata a ce yaro ya taka matsayin bai zama babba ba matsayin bai kai inda ya kamata a ce shi dora aiki wanda zai kawo ya rike kanshi sannan kuma su ma ya rike su sannan na maka zancen rukuni wanda su ga su wani yanayi na rayuwa ya sa ko halin maraici ko wani halin ba a samu tarbiya ba an ragance sun je sun bi uwa duniya to in ka dauki irin waɗannan babu wanda zai tsawata su kana ganin su kuma da yawa anan cikin Nijar in ka je cikin birane in ka je cikin ƙauya kana ishe su suna aiki ga yana wanda bai kamata ba yau sai ma ka je inda ake haƙan ma'adanan nan wanda ake yi da hannu nan ne zaka ganin abin tausayi masu haƙan zinari zaka ganin in ka zo wurin in akwai mutum 1000 wanda ke haƙa in ka diba he da rabi ba su kai shekara 18 ba yare ne kuma wuri ne mai damu ba hadari tunda ikin da irin wannan wuri mutane suka haɗu a wannan wurin doka ita kan tantanta ma lokacin rauni gare ta tunda babu wani wanda zai zo ba shi ce shi ke kula da doka a kare hakkin yaro a kare hakkin babba sai ka ga mayyan suna yi ta unhwani da yara a sa yaro cikin rami shi an ne gina shi an ne gina haika inda ba ma shi iya hitawa idan aka san bacewar rana rama yana iya ruzuga rarruka ya rusa salwanta.
Na'am. Bashar ka ji tuni Ibrahim ya fara taɓo wasu daga cikin dalilai a zahiri menene ke kawo wannan al'amari na bautar da yara ko kuma saka yara aikin da ya fi ƙarfinsu?
To akwai bincike an yi bincike da yawa akwai ma'aikatu daban-daban wanda suka sa ido bisa kan irin wannan abun akwai ma'aikata ta Majalisar Ɗinkin Duniya mai kula da ayyukan noma wanda ake cewa FAO akwai kuma Bureau International de Travail wanda ake cewa BET ko in ce ma'aikatan Majalisar Ɗinkin Duniya mai kula da
aiki
ƙadago to cikin binciken da aka yi nan Niger an lura da cewa wajen kashi 73 suna cikin wannan halin na aikin yara kuma an yi aiki tukuru tsakanin jihar Dosso da Yamai da Tilabiri wanda ake cewa region du fleuve su ne an lura da cewa game da wannan aiki na gandari ana amfani da yara sosai
kamar wurin ayyukan noman rani
noman shinkafa da sauransu kuma an lura da cewa wannan sa aikin na yara yana kawo musu illoli da yawa cikin rayuwarsu yana hana su zuwa makaranta a lokaci yana tarda rayuwarsu saboda yana sa su shaye-shaye wanda zai sa su huskanci aikin kuma yana bata masa tarbiya saboda yaron da ya shiga shaye-shaye shikenan ya shiga wani hali na rayuwa abinda ake so a gane a nan shi wannan bincike bai ce ba mutane kasu koya ma yaran su aikin da suke yi na yau da kullum ko ya kasance aikin noma kamar yadda Malam Ibrahim ya ce ko ya zamanto aikin gandai ko aikin shinkafa amma in za a aiki da yara a san irin aikin da ake sa su wanda yake daidai da ƙarfinsu
to a gaida malamai yau ma lokacin yayi halin nasa idan Allah ya kai mu mako mai zuwa za ku ji illar wannan ɗabi'a a rayuwar ƙananan yara kafin nan a madadin bakin namu Bashir Mamman shugaban gamayyar ƙungiyoyin fararen hula da ɗan jarida kuma babban edita Ibrahim Musa sai kuma jagoran tattaunawa Sulaiman Muni Barma da Jimbe Hamza da ya daidaita sautin shirin a madadin su duka alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherin sa
ku jama'a tambaya ni kira ku wadi ko kan wadi
to madallah kafin mu karkare shirin ga labaran duniya a takaice
to a takaicen jami'an tarayyar turai sun yi kira da a kakabawa rasha tsatsauran takunkuma kan harkokin kasuwancin ta inda suka soki hukumomin moscow kan zaben raba gardama na bogi da suka gudanar a ukraine lamarin da har ila yau suka ce wani mataki ne na karɓe ikon wasu yankunan makwabciyar ta don ta haɗe da nata Shugabar hukumar tarayyar Turai Ursula von der Leyen ta ce kuri'ar raba gardama da Kremlin ta shirya a yankuna hudu na Ukraine don shiga Rasha wani yunkuri ne da ba bisa ka'ida ba na kwace kasa da canza iyakokin kasa da kasa da ƙarfi. Rasha ta ce sakamakon zaben da aka yi cikin kwanaki biyar da suka gabata ya yi matukar samun goyon bayan haɗewa. Amma Ukraine da Amurka da kawayenta na yamma sun ki amincewa da zaben na raba gardamar. A wani labari mai nasaba da wannan kamfanonin Turai na ƙara ɗaukar matakan tsaro a kusa da bututun mai. Sannan farashin makamashi na sake hawa sama yayin da ake zargin an lalata wasu bututun mai guda biyu da gangan waɗanda suka taho daga Rasha. Lamarin da ke ƙara nuna yadda nahiyar ta Turai ke fuskantar barazana a wannan fanni na samun mai wanda hakan ya sa ƙungiyar ta EU ta yi gargaɗin ɗaukar fansa. To daga ƙarshe cibiyar da ke sa ido kan bala'in guguwa ta ƙasa da ke Miami ta ce mahaukaciyar guguwar nan mai suna Ayan ta afka jihar Florida da ke kudu maso gabashin Amurka. Masu hasashen sun ce Ayan ta zo sauka ne a ranar Laraba kusa da Cayo Costa da ke kusa da gabar tekun kudu maso yammacin Florida tare da iska mai tafiyar kusan kilomita 2,500 a cikin sa'a guda.
To masu sauraro baki ɗaya abin da ya sauka kenan a shirin namu na wannan lokaci sai kuma an jima da misalin karfe 8 agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi. Wato ukun dare kenan a nan Washington DC za mu sake dawowa da wani sabon shirin idan Allah ya kai mu. Kada manta za a iya sake sauraron wannan shirin da ma waɗanda suka gabata a shafinmu na voahausa.com ko kuma sashin hausa.com a lokacin da ake so. Yanzu kan a madadin Hanifa Kabir Isa da ta taya ni gabatar da shirin da kuma Jumbe Hamza da haɗa mana shirin sai injiniyan mu Jimmy ni Muhammad Lalo nake cewa mu tara a shirin namu na hatsi idan Allah ya kai mu.